Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Shugaba Barack Obama na Amurka ya sake ƙarfafa gwiwar Amurkawa waɗanda suka kadu da abinda shi kansa Obama ya amsa cewa al'amari ne mai bakanta rai matuƙa a makon bayan bindige wasu Amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira da ƴan sanda suka yi, da kuma wani kwantan ɓauna da ya yi sanadin hallakar ƴan sanda biyar a Dallas. Obama ya yi wannan maganar ce a wurin babban taron NATO a Wosu. Amma ya fi taɓo abubuwan da suka faru a Amurka a tare manema labaran da ya kira. Shugaba Obama zai katse kasancewarsa a Turai ɗin da kwana guda ya dawo birnin Washington DC da daren yau Lahadi. Ya ce yana shirin tafiya Dallas a farkon mako mai zuwa bisa gayyatar magajin garin Dallas ɗin Mike Rollins. An ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin zuwa jiya Asabar, musamman bayan da aka yi ma ƴan sandan na birnin Dallas barazana. Wannan barazanar ta sa jami'an ƴan sandan sun rufe headquartersu da kuma gine-gine da dama da ke zagaye da wurin a matsayin wani shiri na kotakwana, a cewar ƴan sandan. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Barack Obama ya alkawarin taimaka ma Turai na lokaci mai tsawo, sannan ya yi kiran da haɗa kai saboda ta bakinsa wannan mawuyacin lokaci ga ƙawancin na NATO da kuma Turai. Jami'an na Amurka suka ce babban taron na NATO ya buɗe wani sabon babi ta yadda NATO ke sauya sallo daga bayar da tabbaci zuwa gargaɗi. A farkon taron na ranar Juma'a, Obama ya bayyana cewa Amurka za ta tura sojojinta kusan 1,000 zuwa Poland a matsayin wani ɓangaren abinda jami'an suka ce wata 'yar takaitacciyar runduna ce wacce aikinta shine taka ma Rasha birki. Ƙasashen ƙawancen na NATO sun kuma cimma yarjejeniyar tura ƙarin sojoji zuwa ƙasashen Baltic irin su Estonia da Latvia da Lithuania a matsayin abinda jami'an NATO suka ce girke sojoji mafi yawa ne da NATO ta yi tun bayan yakin cacar baka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Asabar ta aike da sakon gaggawa na kiran a kai zuciya nesa a Sudan ta Kudu bayan fada tsakanin bangarorin da basu ga maciji da juna a jubu babban birnin kasar ya sanadin mutuwar mutane sama da 100 a jajibarin zagayowar ranar samun yancin kan kasar karo na 5. Ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta shawarci sojojin da ke biyayya ga shugaba Salva Kiir da masu goyon bayan abokin jayayyarsa kuma mataimakin shugaban kasa na farko a yanzu Riek Machar su kwance damara su daina fada. An barke da lugudan wuta da yammacin ranar Alhamis bayan da wasu daga cikin sojojin da ke goyon bayan shugaban kasar su 5 suka rasa rayukansu a wata fafatawar da suka yi da magoya bayan Machar a wani wurin duba ababen hawa daura da wani asibiti a birnin. Yan sa'o'i bayan nan, yayin da mutanen biyu ke ganawa a fadar shugaban kasar, masu saka ido na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da rahoton mummunar musayar wuta daura da wani sansanin 'yan gudun hijira. Wasu shaidun ma sun ce musayar wutar ta mazarce zuwa wasu sassan yankin. Da Kiir da Machar dukkansu biyu ba wanda ya yi bayanin abin da ya faru, to amma sun yi kira ga mabiyansu da su kai zuciya nesa. sabuwar kasar ta Afirka na kan murmurewa ne daga yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda ke da nasaba da kabilanci wanda aka fara tun a watan Disamban shekara ta 2013 bayan Kir ya soke Machar daga matsayinsa na mataimakin shugaban kasa. Yarjejeniyar da aka cimma bara ta kawo ƙarshen yakin, sannan wata yarjejeniyar kuma da aka cimma a watan Afrilu ta kai ga kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasa da kuma sake maida Machar a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa. To sai dai kuma Kir, wanda ɗan ƙabilar Dinka ne, da Machar wanda shi kuma ɗan ƙabilar Nuer ne, har yanzu ba su cakuɗa sojojinsu zuwa runduna guda ba. Gwajin makami mai linzamin da kasar Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan wata babbar barazana ce ga yankin Pacific da ma duniyar baki ɗaya, a cewar kwamandan harkokin soja da NATO. Koriya ta Arewa ta gwada harba makami mai linzami daga jirgin ƙarƙashin ruwa da daren wato da daren ranar Juma'a a kusa da gabar birnin Simpo mai tashar jirgin ruwa. Bayanai na farko na nuna cewa makamin ya fadi a tekun Japan, a cewar kwamandan sojin Amurka wanda ya sa ido kan yadda aka gudanar da gwajin. Kafar labaran Koriya ta Kudu ta Yonhap ta ce injin ɗin makamin ya kama da wuta, to amma makamin ya tarwatse ne da tazarar kilomita 10 a sararin sama. Irin wannan gwajin da aka yi a watan Fabrairun da ya gabata bai yi nasara ba. Kim Jong-un da gwamnatinsa na ci gaba da ingantawa da kuma gwajin makamai masu linzami, kuma bayan duk wani gwajin sukan ƙara ingantawa suna warware matsalolin da suka fuskanta a baya.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Kamar yadda masu sauraron wannan shiri ba za su kasa ji ba a shirye-shiryenmu da suka gabata, malamin addinin Islama na farko da muka gayyato cikin wannan shiri shine marigayi Malam Muhammad Awwal Albani Zaria. Har gobe Allah ya yi yawa da masu neman su ji bayanan da ya tun yana raye, ko ba mutuwarsa kan batun ilimi ne ko kuma zamantakewa. Ko da a bara suwarsa tare da taimakon fasahar zamani, muna ci gaba da samun taimakon Malam Albani a faɗakarwa da yake ci gaba da yi daga sakonnin baya da aka adana tun yana raye kan muhimmancin ilimi. Wannan karin Malam Albani ya yi magana ne kan yadda jahilcin addini musulunci yake sa mutane masu ilimi suke sake hanya.
A 1979, yau shekara 27, injiniyoyi ne ƙwararru, likitoci ne ƙwararru, ga zafin san addini ba su san shi ba, sai suka koma suna itikafi a masallacin Jami'ar Bayero, suka ce bokon ya zama kafirci. A Arewa ake wannan fatawa. Suka koma suka lalace, yanzu sun daidaice a cikin jama'a sai waɗanda Allah ya nufa da rahama. Akwai yaro dan nan Benin Street nan kaso Sabon Gari yake yankan farce a lokacin, yana karanta medicine, zai zama ƙwararren likita inda yayi haƙuri, sai ce kafirci ne, sai koma kaso Sabon Gari yana yankan farce. Wannan da awar ta sake taso mana yanzu daga Maiduguri, yaran mu suka taro har bikin kona certificate aka yi a garin Maiduguri. Wannan yana da masters, wannan yana da degree, wannan engineer ne, wannan yayi polytechnic, suka ce bokon kafirci ne, suka kona a Arewa ne ake wannan. Ina zaune a Yola shago muna dan harkokin GSM, yaro yazo ya same ni, kai ne Malam Albani? Nace nene. Eh, ce nazo in gaishe ka. Ni mu ne almajiran wani da ya bamu fatawa, mun daina boko. Nace to yayi kyau, tunda babban malami ne ya baku fatawa, sai shi kanshi sai dariya. Me kake karanta? Yace yana karanta biology education ne a FCE. Ma'ana yana karatu ne game da ilimi na malanta akan tsirrai. Sai nace to kaga yanzu ka bari. Yanzu ni kuma nan da ina nufin ni ina gama makaranta da kai da malaminka, ni kuma din ni ne malaminku, ni kuma na taho karatun boko, da ni kuma na gama zan je in kafa makaranta, da sai in ɗibo irinku. da kai zaka karanta mana da biology amma yanzu kai ka ba makaranta yanzu na kafa makaranta don haka kaga manufar ta sai ta crash kina nace to amma yanzu wannan turaren da kake siyarwa shi kuma fa sai dariya nace to sai da wannan ma kafirci ne yace eh nace sosai kuwa yo ba zafin kai bane ai ba qur'ani ne ko hadisi ba fatawa ce kawai ba fatawa bace jama'a in ka ci ka koshi koshi kenan nace sai da turaren maka ai kalmar kafircin sun maida ita alewa ne alewa shiga cikin daura aka ga mun muke guda amma in aka fara janta sai ta tsawo ta kai duk inda ake so to kalmar kafircin ai dabara ce kawai eh haka na hadu da wani ya ce wani kafiri ne nace me yasa kace kafiri ne yace saboda annabi ya ce idan wani ya ce wa musulmi kafiri to kalmar ba za ta fadi ba yace dan haka ni na tabbatar ni musulmi ne to tunda yace mun kafiri to kaga kalmar ta koma kanshi to jama'a ku ji yadda ake randa bawul da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi ya zama wasan yara jama'a wallahi matasa mu ku tashi ku yi karatu jama'a idan ba ku yi karatu ba wallahi kuna ji kuna gani kaskanci da wulakanci zai kai gare ku hukumar rarar man fetur wadda mai rago ya zama mata secretary general tana bada scholarship duk shekara amma ka je kaga scholarship tunda aka yi ta kuma kun san yan arewa ne suke shugabancin ta aka ba mai rago aka cire shi aka zo aka ba wani anan Kaduna aka cire shi yanzu dan fataskum ne mutumin Yobe yake nan kullun zamu gani a ana bikin baiwa mutane scholarship su je su karatu amma cikin mutun 100 da wahala kaga kwaya ɗaya dan arewa
har yanzu dai muna yankin gabas da tsakiya gwamnatin jihar Bauchi ta himmatu wajen ganin ta inganta ilimin diya mata kuma bisa dukkan alamu jama'ar jihar sun yi na'am da wannan kiran da kuma yunkuri da gwamnatin take yi kwamishinan kula da jin daɗin mata ta jihar Hajiya Asabe Hammace ta bayyana ka tattaunawa da ta yi da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa a lokacin da kai ziyara jihar Katsina
kwarai da gaske suna ma ba da goyon bayan tunda tun ba yau ba ni din nan kafin ku zo wannan matsayin a da na yi baturiyar makaranta wato education secretary kuma ba sako lungu da mamuje ba ni advocacy wa iyaye akan sa yaya mata a makaranta alhamdulillah tun a lokacin ka je musamman a makarantun kauyuka da aka samu yawan yara mata a makarantun yafi na maza to a yanzu ma haka take bare kuma gashi shi wannan gwamna zai bada tallafi iyaye sun karbi wannan abun sosai suna kuma sa ƴaƴan su a makaranta musamman zaka ga mu iyaye mata don akwai wani ra'ayi cewa ita mace ko ka bata ilimi za ta yi aure ne a cikin wani family to don haka in ya gaba da isasshen kuɗi ya fi son ya ba da ilimi wa yaro namiji to mu kuma iyaye mata za ka sha mamaki a Bauchi state suna kokari sosai akan su ga sun ilmantar da ƴaƴan su mata to yawanci nauyin masu suke dauka an ce kudin makaranta ne an ce ko a sai wani littafi za ka samu iyaye mata su suke daukan nauyin wannan abu
Dr. Ali Idris Funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya dake Katsina ya ce al'ada na yin tasiri akan ilimin ƴaƴa mata musamman a arewacin Najeriya
kalubale wanda za a ce ya shafi ilimin ƴaƴa mata musamman mu a nan arewacin Najeriya ko musamman ga al'umma Hausawa shine akwai tasiri na al'ada akwai kuma tasiri na addini to waɗannan su ne suke taka muhimmin rawa wajen ilmantar da ƴaƴa mace musamman ilimi na zamani za ka ga cewa yarinya da ta balaga sai mata aure to shi kuwa daga lokacin da in ilimi za ta yi na zamani misali daga lokacin ne ma ta fara saboda lokacin da ta shige shi to kuma ka san ilimi musamman ga ita mace na zamani din nan yana da wuya a gare ta abubuwan da suke zama matsala gaba wa mata ilimi to su ne kamata a duba a ga ya za a taimaka musu domin su sami saukin samun shi ilimi din gwamnatoci suna bakin kokarin su yanzu kaga barin baka misali da jihar ta da na sani nan jihar Katsina su suna bakin kokarin su wajen inganta makarantu din da inganta harkokin koyarwa din to kaga wannan zai taimaka musu wajen maida hankali wajen bawa su dalibai ilimi musamman a maida hankali kan al'amarin da ya shafi mata
balagar ɗaya mace zai kasance a shekara 2014 kai yan kwanakin nan da muka kalli wata dattijiya wadda ta kai kan shekara 70 a duniya ta tafi jami'ar alƙalam da ke Katsina har ta karatun digiri ba ga wannan suma wani abu ne da zai kasance basu dogaro da wai suna da rauni na shekaru da
kaga wato shi ilimi kamar yadda ake cewa shi ba a mai yayi tsufa ba a mashi kumarinta shi ilimi fa haka mutu ba ga mukun shi ai daga tushen ilimi daga kwarewa ne abin da turai ke cewa experience maganar mata waɗanda suke gidajen mazan su yana hana musu su sami musamman akalla takardar shirin ilimi ta ƙasa dinnan NCE ta koyewa dinnan to saboda haka nan sai muka ga cewa to bari ba za su iya zuwa makaranta su zanna saboda al'amuran na iyali mazan su ma ba za su bar su ba to sai muka kikiro da abin da muke kira NCE part time wanda koyewa ranar juma'a da asabar ka gani mai gida zai ya bar matar shi ta zo juma'a da asabar ta dauke sai muka dunkule muka matsi kwasa-kwasan gaba ɗayan su
Alhaji Isa Yusuf na makarantar sakandare ta kimiyya da fasaha dake Adai a karamar hukumar manumfashin jihar Katsina ya yi kira da a tallafawa yara mata da suke da nisa da makaranta daga gidajen su
kamar irin maganar wannan wuri mai nisa to ana iya taimakawa saboda idan aka taimaka musu ta ba su motoci za ka ga wayansu gwamnatoci sukan ba da motoci ana tafiya ana dan ba da ƴan kuɗaɗe yarinya ta hau ta je makaranta kuma wannan motar ta gwamnati za ta dawo da ita gida to kaga wannan ma in aka yi shi zai taimaka idan kuma da hali a riƙa gina makarantun inda za su zanna kusa da gidajen su idan kuma da hali a yi musu bodin a tara su a makaranta a tara su ana koya musu to kaga wannan matsalar tafiya dinnan duk da sauran su da tsoro da rashin tsaro da zai kawo
su ma wani lokaci iyaye musamman su maza ba ma matan ba da suke tare da ƴaƴan su mata din suna da kama matsaloli ko akwai shawara da zaka ba su waɗannan iyaye na ganin cewa ilimin ƴaƴa yana da muhimmanci
ilimin ƴaƴa yana da muhimmanci yana taimaka ma yarinya ta zanna lafiya a gidanta da mijinta da abokan zaman su
Hajja Mariya Abdullahi wadda ita ce shugabar kungiyar manyan mata wato Hilwa a jihar Katsina ta yi nata bayanin kamar haka
in ka kalli ajujuwa na sama zaka ga cewa yara mata ba su da yawa kamar wannan lokacin akwai waɗansu ajujuwa ma waɗanda yara mata sun ninka maza saboda haka kokarin gwamnati akwai ni na sani cewa akwai waɗansu makarantu ko kuma waɗansu iyaye waɗanda sabili da talauci ba su iya kai yaran su to amma gwamnati akwai wasu kuɗaɗe da take hidda musu har sana'o'i na san an sa mata su rinka yi don su samu hanyoyi da za su ci gaba da biya ma ƴaƴan su
Zaruddin Sani Funtuwa Sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Wani mataki a yankin gabas ta tsakiyar sun himmatu wajen sake gina yankin ganin bannar da rikicin Boko Haram to ya haddasa a yankin na rayuka da dukiyoyi musamman ma kuma a bangaren ilimi masana harkokin ilimi sun ba da shawarwari kan yadda za a sake farfado da harkokin ilimi a yankin kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kone ya aiko mana
a inda gwamnatin Najeriya ke niyyar kafa hukumar bunƙasa yankin gabas maso arewa Masana harkokin ilimi na janyo hankalin shugabanni da kuma kungiyoyin agaji bisa matsaloli da suka jibanci ilimi a yankin. Professor Augustine Okoronka ya yi shaidar barnar rayuka da dukiyoyi da aka yi a garin Mubi kafin gudun hijira na kwana biyar da ya yi zuwa kasar Kamaru.
Ina cikin inda wannan bala'i ya shafa don ina garin Mubi a lokacin. Daga nan na yi gudun hijira zuwa kasar Kamaru. Na tsawon kwana biyar. Saboda haka, na fahimci yanayin takaici da ‘yan gudun hijira ke ciki. Idan ana niyyar taimakawa waɗanda wannan fitina ta shafa, abu na farko shi ne dawowa da su matugunansu. Duk wani shiri na wucin gadi inda ake gudanar da makarantu a sansanonin gudun hijira ba zai tanada komai ba.
Number two is to rebuild the schools.
Na biyu, akwai buƙatar gina makarantu. Muna karanta batun farfadowa da makarantu a jaridu, amma a ƙasa kuwa ba mu ga komai ba.
Malamin jami'a Muhammad Bashir na Jami'ar Fasaha da Kimiyya ta Modibbo Adama da ke Yola ya ce cimma nasarar farfadowa da makarantu a gabas maso arewa zai ta'allaka ne bisa tsara dukkan wata shiri da ta jibanci wannan al'amari kan tsararren kasafin kuɗi.
Gwamnatoci da suke da hakkin tabbatar da cewa an samu ilimin to su aiwatar da ababen da ya dace musamman dangane da abin da ake ce masa budgetary planning ya zamanto duk wani shirye-shiryen da suke da shi na tada ainihin wato komadin ilimi a wayannan guraren sun saka shi cikin wato kasafin kuɗi ta yadda za a samu abin da Bature yake kira sustainability wajen revitalizing wajen tada komadin ilimi din. Ya zamanto ba wanda yake da hujjar cewa a'a ai ba kasafin kuɗi bai kamo shi ba a'a ba ai capture din saboda sauransu to ya zamanto is captured a cikin budget ba da ilimi a makeshift environment yana distorting ma ilimin da passive aka bayar ma din dan kadan da ake bada din ma yana distorting din shi saboda yau ka aje yaro a wannan gurin mai yiwa environment din ko kuma yanayin gurin ko dan sanyi ko kuma gefe hanya ga manyan motoci ga horn ga wasu wane ne yau an mai da shi wani gurin gobe an mai da shi wani gurin jibi an mai da shi wani gurin to koda ma ka bada dan takaitaccen ilimi to zai zama distorted yaron bai zai ainihin samu ya linka ya hada wayannan ilimummuka da ka bashi ba
haka shi ma Dr. Egunshola Abraham yace ba ma batun ilimin cikin aji ba kamata a yau wadanda wannan bala'i ya shafa tanadin ilimin sana'o'i
Baiting normal children education, primary, secondary. For long, I neglecting adult education. And this adult education, she ne area the muke ta emphasizing. Akwai wani mita da muka taba yi ma Abuja, muka bada wannan shawarin. Cewa tsarin ilimin kasan gaba daya baya bada amfani wa wanda ya girma ko a kauye, ya girma shekarunsa ya fiye shiga primary school don kunya tsakanin yara. Shi by the provision inda zai je a ilimatar da shi ya koyi ko sana'a ko kuma ya zamanto ya shigo gari shi ma ya zama mai ilimi ka gani so all these adult education centers should be resuscitated and revitalized kuma yadda malam ya fada a ba da adequate budgetary allocation for it so that in mutum he was a school dropout ko don lokacin bai fahimci amfanin ilimin ba bai san muhimmancin ta ba gare shi sai kuma da ya girma ya gama zama babba ya gafa abin nan da muhimmanci yana so ya koma yayi kaga ya kamata a yi wani tsari da za a iya daukan sa a koya masa ABCD a cikin mutane daidansa a shekaru da kuma experience ko da magidanta ne ko da shekarunsa ya fi na yara kaga sai a tara su kaman manya ajin su daban a musu training na skill ko na noma ne ko na wata sana'an gyara takalmi ne ko na dinki ne ko ne abu makamanci haka in aka yi wannan zauna gari banza za su ragu
Alhaji Tukura Bashir yana daga cikin masu baiwa gwamnatin jihar Taraba shawara yace a matsayinsa na dan shiyar gabas maso arewacin Najeriya damuwarsa shine a tabbatar da an warware matsalar marayu da wannan fitina ta haifar
farko akwai batun maganan gina sabbin mahallan mutanen nan biyu akwai batun maganan gina musu makarantu da kuma wuraren shan magani abinda yafi karfi yafi biyun nan duka karfi shine akwai dumbun dubatan yara wanda yau ba uwa ba uba ba baffa ba kowa suna zaune ne garabban ban kawai a duniya to ni abinda nake son gwamnatin Najeriya ta yi da sauran hukumomi na duniya da suka dauki alƙawarin da su sake gina wannan yanki ni na fi son hankalin su ya koma wannan wuri wani mataki za su dauka akan irin waɗannan yara wajen ilmantar da su su zama masu ilimi domin kada su tashi fa a matsayin waɗanda ba ilimi ba iyaye
jama'a da dama na fatar da zarar kurar siyasar zaben ina ya kamata a kafa cibiyar hukumar bunƙasa gabas maso arewa ta lafa za a maida hankali ne ga bukatun waɗannan dubban dubatan jama'a da wannan bala'i ta sanya cikin hali mawuyaci Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Tun 1991 ne kungiyar haɗakan ƙasashen Afirka ta ƙirƙiro da bikin karrama yaran Afirka ranar 16 ga watan Yuni na kowace shekara. Bikin ya samo asali ne daga kisan gillar da jami'an tsaron gwamnatin wariyar launin fata ta Afirka ta Kudu ta yi wa ƴan makaranta bakar fata waɗanda suka fito zanga-zanga a Soweto a 1976. Takin bikin na bana shine ƴancin adama da su tilasa kyale yara su yi walwala a gansu kuma a saurare su. Ga abin da masana suke cewa kan lafiyar yara da neman ilimi a bikin na bana da aka yi a birnin Kaduna da Iliya Kure ya aiko mana.
Gaskiya idan yaro bai da cikakken lafiya kamar lafiya da ta shafi na magungunan rigakafi din nan da ake ta magana babu yadda za a yaro ya samu ginannan garkuwar jiki wadda za ta bashi ko ya samu fahimta na ilimin da ake koyarwa saboda kuma in yaro bai da lafiya ba zai iya yan wasanni da za su ƙara buɗa mai kwakwalwa da za ta ƙara sa mai fahimta na karatun da yake koya a makaranta ba. So gaskiya hakikanin gaskiya yana da kyau iyaye su rinka kai yaran su suna samun cikakkun dukkan magunguna na rigakafi.
To idan aka dubi bangaren ilimi fa yaya abin take?
A gaskiya ya kamata gwamnatocinmu su yi kyakkyawar rawa a wurin irin wannan abubuwa saboda kamar nan kasar mu Najeriya an ce ilimin yara kyauta ne saboda duk yaron da aka san yana zuwa makaranta zai je ya koyo tarbiya ne mai kyau. Kuma idan yaron ne ya koyo tarbiya to za a amfana da shi a yankunan su za a amfana da shi a jaha za a amfana da ilimin da yaron nan ya samu a kasar su ma. So gaskiya kasar mu ta Najeriya ta yi rawar gani a wurin sa ilimi ya zama kyauta kuma akwai wata kasa a Afrika da su ma ba su irin wannan ba ya kamata su yi saboda idan ka dubi kamar jihar Kaduna gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai ma saboda bugu da ƙari ya sa ma har abinci ana ba yara a makarantu don a jawo ra'ayin iyaye su kai yaran su makaranta.
Na tambayi wata uwar gida ta samu halartar zuwa taron. Ina muhimmancin ilmantar da yara da suka fito daga nahiyar Afirka?
Ya kamata mu yaran mu su dinga zuwa makaranta saboda su samu ilimi, su samu tarbiyya mai kyau, kuma su san abubuwan da ke faruwa yanzu a duniya saboda su ma a girman su su iya su contribute na su kota in a abubuwan da ke faruwa a duniya. Yanzu idan babu ilimi akwai abubuwa da yawa da yaro ba zai iya yi ba idan ya girma kuma a kankanta ma yaro ba zai iya akwai guraren da ba zai iya je ya sake ba. So ya kamata a ce muna kai yaran mu makaranta saboda su samu ilimi su samu kuma tarbiyya mai kyau sannan kuma su zama relevant a cikin society mu na yanzu.
Na tambaye ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan bikin, shin ina muhimmancin wannan taron?
Sunana Aisha Isiyaku, pharmacist. To wannan rana ita ce rana yara Africa, African Child, saboda haka wannan na PACFA coalition din sun zo sun yi press briefing ne on abubuwan da suka shafi lafiyar yara, abubuwan da gwamnati za ta iya yi ta taimaki lafiyar yara, ƙara inganta lafiyar yara.
Kaman wa'ina yara kenan kuna nufi na nan Najeriya?
To duka ƙananan yara Afrika, kamar yanzu da an yi magana immunization, kowa ya sani an ce rigakafi ya fi magani, ya kamata a ƙara sensitizing mutane su ƙara zama aware su san cewa in suka mai yaran su rigakafi ciwon ma ba zai same su ba ballantana har akai ga kwanciya asibiti ko ma mutuwa gaba daya.
Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Masu aro da wannan Allah ya kama ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan Nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kahin mu ƙarƙare ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, shugaba Barack Obama na Amurka ya sake ƙarfafa gwiwar Amurkawa waɗanda suka kaɗu da abin da shi kansa Obama ya amsa cewa al'amari ne mai bakanta rai matuƙa a makon, bayan bindige wasu Amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira da 'yan sanda suka yi, da kuma wani kwantan ɓauna da ya yi sanadin hallakar 'yan sanda biyar a Dallas. Mutane takwas sun halaka a wasu tashe-tashen hankula, sannan wasu jami'an tsaro 90 sun samu raunuka yayin da zanga-zanga ta game ɓangaren India na Kashmir, kwana guda bayan kashe wani jagoran 'yan bindiga da jami'an tsaro suka yi. Wannan ne tashin hankali mafi muni cikin tsawon watanni a wannan yankin na Indiya da musulmi suka fi rinjaye. Tashe tashin hankula sun barke a fadin kudancin Kashmir, yayin da mazauna wurin waɗanda ke tarera waƙar yin tar da Indiya suka yi watsi da hana su da aka yi suka fito suna jana'izar Burhan Wani a birnin Taral mai tazarar kilomita 60 kudu da hedkwatar yankin Srinagar.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.